Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana jin mu ta tashar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba ya ku makere ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar matasan arewacin Najeriya suna farin ciki na jin kafa sabuwar kasan nan ta Biafra.
Mu abu ne na farin ciki a wajenmu kuma dama abin da muke so kenan a tattara a yi basu kasan nan tasu su tafi su ba mu guri. Kaga yanzu ai wanda dai ya zauna nan arewa kaga bai wa kansa bai ya kamata ya kansa adalci tunda dai ɗan uwansa ga sun kafa kasar su.
Muna kuma dauke da sharihin wasu jaridun kasar Ghana sai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk akwai shirin na kasa wanda Usman Ahmed Kabara zai gabatar amma duk sai kun gaba shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen waje da ake baiwa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. A farkon wannan shekara, Senator Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da ƙudurin dokar da za ta rage yawan baƙin hauren da ake baiwa green card zuwa rabin miliyan a shekara. Yanzu dai mutane miliyan ɗaya ake baiwa katin na green card a duk shekara. So biyu shugaba Trump yake ganawa da sanatocin guda biyu akan wannan doka wadda ke da niyyar cika ɗaya daga cikin manyan bururen Amurka ne wa tsarin bakin haure kwaskwarima. Shugaban ya yaba wannan doka a zaman wani matakin cika alƙawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe.
Shaidu gani da ido da jami'an sojan ƙasar Sudan ta Kudu sun ce akalla mutane shida ne suka mutu a sakamakon wani hari da aka kai a jiya Laraba akan jerin gwanon motoci da suke tafiya tsakanin Juba babban birnin ƙasar da Nimuli a yankin kudancin ƙasar da ke kan iyakan ƙasar da Uganda. Mai magana da yawun ƙungiyar Sudan People's Liberation Army ko kuma SPLA a takaice ya faɗa wa muryar Amurka cewa farin hula hudu da jami'an tsaro guda biyu da suke rakiyar motocin ne aka kashe. Harin na jiya shine mummunan hari na biyar a bana wanda aka kai akan wannan hanya mai tsawon kilomita mai tan tsakanin garin Nimuli da babban birnin ƙasar Juba.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da bas-bas 100 da ke jigilar dubban 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Siriya da iyalansu jiya Laraba suka bar ƙasar Lebanon bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Siriya da ƙungiyar Hezbollah ta 'yan shirya ƙasar Lebanon. Kafar yaɗa labarin ƙungiyar Hezbollah a birnin Beirut ta ba da labarin cewa 'yan ƙasar Siriya sun doshi wani yankin lardin Idlib na ƙasar Siriya da ke hannun 'yan tawaye da suke fafatawa da gwamnatin Siriya. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla ta kawo ƙarshen fafatawa shekaru uku tsakanin 'yan jihadin Siriya da aka danganta da ƙungiyar Al-Qaida da ƙawayenta da kuma 'yan tawayen Lebanon. Mummunar ba ta kashin kwanaki shida da aka yi a yankin Jerud Asal mai tsaunuka na ƙasar Lebanon ya sa ɓangarorin biyu suka kulle yarjejeniya a makon jiya da ta tanadi musayar fursunoni da kuma gawawwaki a tsakaninsu.
Shugaban hukumar zaben kasar Venezuela TBC Lucina ta musanta rahoton da ke cewa an yi ƙarin gishiri a kan yawan mutane da suka fito jefa ƙuri'a da ƙarin aƙalla mutane miliyan ɗaya a zaben da ake cacar baki a kansa na majalisa da za ta sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. TBC Lucina ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zaɓe na ƙasar Burtaniya ya yi bai dace ba kuma ta yi barazanin cewar za ta kai karin kamfanin. Shugaban wannan kamfani mai suna Smartmatic Antonio Mugika ya faɗa a birnin London a jiya Laraba cewa ko tantama babu ya yi imanin cewa an tafka maguɗi a zaɓen.
Sabon ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna cewa farin jinin shugaba Donald Trump na Amurka wanda shi ne ya fi baƙin jini fiye da dukkan shugabannin da aka yi a farkon watanninsu a kan mulki yana ci gaba da raguwa. jiya Laraba Jami'ar Quinnipiac ta faɗa cewa kimanin kashi 61 daga cikin 100 na Amerikan da aka nemi ra'ayinsu ba sa goyon bayan manufofi da kuma take-taken shugaban na Amerika. An yi ƙididdigarce cikin 'yan kwanakin da suka shige lokacin da ita fadar White House ke fama da matsaloli. Domin kuwa a lokacin da ake jin wannan ra'ayi, shugaba Trump ya kori shugaban ma'aikatan fadarsa Reince Priebus da kuma daraktan sadarwa Anthony Scaramucci, yayin da kuma majalisar dattijai ta yi watsi da shirin soke dokar kiwon lafiya, soke wadda shugaba Trump yake goyon baya. Dokar da tsohon shugaba Barack Obama ya rattabawa hannu shekaru 7 da suka shige.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, ɗaya daga cikin shugabannin matasan arewacin Najeriya da suka baiwa 'yan ƙabilar Ibo wa'adin watanni uku su bar arewacin ƙasar biyo bayan barazanar ɓallewa daga Najeriya da wasu 'yan ƙabilar suka yi, wanda ake kiran shi Alhaji Ashir Sharif Nastura, ya bayyana matuƙar jin daɗinsa jin ƙafa sabuwar ƙasa ta Biafra. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani akan haka.
Kungiyar matasan arewacin Najeriya nan da ta bawa dukkanin 'yan ƙabilar Iban da ke arewacin Najeriya wa'adin da za su tattara nasu ina su koma gida ta ce ta ji daɗin ƙirƙiro sabuwar ƙasar Biafran da 'yan Biafran suka yi. Da yake jawabi a wurin wani taron manema labaru a garin Kaduna, shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya ta ACAC Alhaji Ashir Sharif Nastura ya ce dama buƙatar da 'yan Biafran suka nuna suna son sai sun yi ƙasarsu ne yasa suka ba su wancan wa'adi.
Mu abu ne na farin ciki a wajenmu, kuma dama abin da muka so kenan a tattara a yi ba su ƙasar nan tasu su tafi su ba mu guri. Kaga yanzu ai wanda duk ya zauna nan arewa kaga bai wa kansa bai ya kamata ya wa kansa adalci, tunda dai 'yan uwansu ga sun kafa ƙasarsu. Dama mu abin da muka fito muka ce kenan, tashin hankali ne ba ma so a Najeriya tunda wancan karo akan raba ƙasar nan aka sami yaƙi. To wannan karan mu ba masu a kuma samun yaƙi, tunda cewa Kano yayi idan ba a ba su Biafra ba sai ƙasar Somalia ta zama kamar aljanna akan Najeriya, kaga kenan za a rusa ƙasa a karkata ta. To mu ba ma san haka.
To kowace shawara matasan arewacin Najeriya suka yanke game da ganin da suka yi da wasu manyan shugabannin arewacin Najeriya game da wa'adinan da suka bayar na watan gobe,
su manyan mutane da kaga suna magana da mu suna yi ne wasun su a tsakani da Allah, kamar abinda wasu manyan mutane irin su sarkin musulmi suka yi magana da mu, kamar yadda gwamnan Borno kuka ga wannan satin ya magana da mu. Su wa'annan suna yi ne a matsayinsu na masu mutunci da tijai kuma wanda suke a kan karaga ta jagoranci. Wannan yana nuna mutumin arewa san cewar su fa shugabannin can suna goyon bayan abinda mutanensu suke yi ne. Wannan shi ne abin da yake nuna duk inda aka yi abu a gabanka baka tsawatar ba ka ja baki kai shiru, yana nuna ka goyi bayan abin da aka yi ne. So da haka wannan shine babban dalilin da saka ga mun ce har yanzu mu ba mu cire wannan wa'adi da muka bayar ba na cewa zuwa 1 ga Oktoba su tattara nasu ina su koma ƙasarsu.
Sai dai fa kuma 'yan ƙabilar Iba mazauna arewacin Najeriya sun ce ba sa tare da waccan ƙasa ta Biafran saboda haka su ba inda za su. Barista Chris Noli shine mataimakin shugaban kungiyar ƙabilar Iba ta arewacin Najeriya kuma shugaban kungiyar reshen jihar Kaduna.
Mu ba mu san da shi ba, kuma ba mu goyin bayan kowa wanda yana irin wannan abu. Mu muna zama nan ba wani masala, muna tare da mutanen arewa, muna zauna lafiya da su. To bin in abun da ana so dai ba wai dai a raba Najeriya bane, amma irin wannan a ce wani ya ce ya ba da deadline ko kuma yan Ibo su bar arewa ko an raba ministoci ko abuna, duk wannan ba bai tashi ba. To wannan bamu san wannan ba, kuma bamu goyen ba irin wannan ba. Na yarda da kai cewa ya kamata a fita a ce ga su mutane ko gwamnoni ko abuna a ce wannan abun na bai da kyau, a amma duk da haka ba zai cewa duka muna goyen bayan su bane.
Maganar sanar da sabuwar kasar Biafran da ƴan Biafran suka yi hadda nada mukamai da dama ta jawo cece kuce, musamman ganin dama wasu shugabanni na ta kokari ne don ganin shugabannin matasan arewacin Najeriya da suka ba da wa'adi ga ƴan kabilar Ibo zuwa watan gobe su ba arewacin Najeriya sun janye wancan wa'adi don kasar ta ci gaba da dinkewa a matsayin kasa ɗaya al'umma ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To ma dalla a gaida Isa Lawal Ikara. Da yake wani jamhuriyar Nijar take bukin cika shekaru 57 da samun yanci, to sai mu taya su da wannan wakar.
Shirya babban taro mai mahimmanci. Nijar kasan mu mun saba. Nijar kasan mu tai suna.
Wallahi kasan mu tai
taro. Ta aka shirya taron nan. Kowa ya sanya hannu nei. Kan Nijar mu tarbi bakin mu. Kan Nijar gaba da mama.
Dalla da fatan an shakata da wannan faifai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3 kenan da minti 13 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta tamka.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba on the news. Man Ahmad zan gabatar.
Nakasa ba kasawa ba.
A wannan mako zamu tattauna ne tare da ɗaya daga cikin iyayen kungiyar nakasassu ta Najeriya, wanda zamu tambaye shi mu ji shin labarin da muka samu na kishin-kishin din cewa hukumar ilimin bai daya ta UBEC wato UBEC ta shirya yadda za ta yi da ilimin nakasassu domin a samu ci gaba da kuma ƙarfafa gwiwar iyayen yara wanda musamman suka haifi nakasassu. Zamu fara tattaunawa da ƴan kungiyar mu ji yaya wannan labari da muka samu su ma ya je musu kafin mu tattara mu je gaban shi darakta. Shin zaka iya gaya wa mutane wane ne kai sannan kuma daga ina ka fito ka tana musu?
Suna Abdullahi Akil Jigunu, ɗaya daga cikin shugaban na kasasu da muke da shi a nan kasar Najeriya.
Mun ji labari ne cewa akwai wani tsari da hukumar bada ilimin bai ɗaya ta UBEC suke so su fito da shi na tallafawa karatu na nakasassu musamman wajen haɗe su a cikin makarantu bai ɗaya da sauransu. Kun samu wani labari?
Mun samu wani labarin saboda gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin Dr. Dello Kagara shine daraktan mobilization ya kokarin gaskiya suna kokarin taimaka mana kasar su ba wai ba makanta bade bane a sa su wayan ma iyayen kasar su kai ma'ana yanda zasu zaman tikiya da kasar su su yanda su fitar su a makarantu ba wai sports a gidaje ba sai kuma in ya sabu da kasar shi sai boye shi a gida bai su ko ko yake ji Allah ba shi kana kasar shi ko ko yake ba zan sani ba to dole sai a waye wa mutane kai sannan ka shigo danka cikin makanta ka mai da shi mutun yanda kuma Allah bai da shi mutun din nan sannan makantan ba ya akwai kudi da kware na musamman sai su kara ne kudi da suke badawa da za su kara a mai da shi akwai ba private school bayan makantan gwamnati a inganta ilimin su musamman goragu kurame da makasi kasan makantan kana musamman ma makasi da kurage makantan su na wahala
koyarwa da
su zaka yanzu a shigo da shi ne da braille machine za dinga tatin za dinga koyar ba yaro karatu ko da ba na private school ne ko kuma makantan gwamnati wanda ba masu abin ga ware su dan idan ka ware gurgu da gurgu ko ka ware ne makaho makaho ne kawai ka ware kuma kulwa kulwa ke bai da wani abokan da yake wannan kurama bai da kuma abokan da yake kuma makafi to amma an kada suka yi gurgurma da masu gari da masu ji da masu kafa kaga to kaga da za ka samu matsala ba wajen wajen ruka jama'a da su abin da su suke so su yi kenan
to amma misali kamar wannan abin in suka yi din ku kuma misali ta bangaren ku a kungiyance meye kuke son ku yi dan ganin cewa kun taimaka musu wajen ganin wannan kudirin da suka yi mai kyau yayi yu kuma yana tafiya yadda ya kamata Karija ta bada ruwa guga
da
hana
da ba abin da kike shi shi aka ce haƙaga ya cin ruwa da ba abin da muke bukata kenan ayi mana to yanzu abin da ya rage mu kuma shine ya zamu mu ja hankalin ƴaƴanmu ƴan uwanmu wanda ba su da lafiya wanda suke neman taimako irin wannan a wasu da kai yana da muhimmanci su tsafi karatu ba bara ba ko wani abu a'a ilmancin karatu shine muhimmi a rayuwanka to kaga abin da muke so kaga yanzu sun tantance mu ke mu to yanzu mu dan gushi ne kadan kawai saboda abin akwai ban sha'awa da wani ko wani abin da mutum ne da ban sha'awa ishi ta ga batun da yari ta samu matsala ta tsari wallahi yari yanzu ta gama university ta kanta mascom yariyan abin ban sha'awa uban ke daukuta ni na fashi da kuka ne fashin kuka ne ke shine uban ya dauke ta kaga abin da muke so kenan da rakan na sama ne babu ne za a hau idan kuka guda su hau uban ka ne mahaifi ya dauke ta guwa ta ba wallahi da fashi da kuka kaga abin da muke kira ke kaga akwai inda za a hau
dole za ta
guna ta kaga yi yawa to kaga abin da ba saba gani ba mu iyayen mata suke kafa to kaga wannan uban ka ne ma ya inkuri ta ta ga magana kuma shi goye ta kai ta sama ya kai ta sama wajen option director kaga abu ban sha'awa ne wallahi
haka kwarai kuwa
to kaga da zamu samu iyayen mu wanda su dinga encouraging ɗan mutum wannan
karfafa goyar yara
kaga da da bujadi yawa da bujadi a rayuwar mu da amma yanzu matsalar shine rashin encouraging da muke samu shine mu kawo rayuwar mu
To yanzu misali akwai kwanaki kungiyar ku tana ta fafutukar akwai wani taro lokacin da kuka suma kuke maganan za a yi a wasu kasashen Afirka ne maganar siyasa ce nake son dan bujiro da ita a ciki shin haƙaƙku ina ta tsaya ta magana cewa kuna son ku ga kasassu a cikin waɗanda ake damawa da su a siyasance domin me ya zama su suke share kansu hawaye ba sai sun je sun ce dan Allah dan Annabi suna magiya ba
dole ne mu fito yanda ake ba ake ba mata a kashi biyar a cikin mai kirsuna a cikin makamai da ake ba da kuma yanzu mun tafi da shi yanzu muna nan tuntuɓa dole ne sai mun tuntuɓi mawaƙa da muke da su yan drama za su taimaka mana da malaman addini za su fito kuma da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyi da muke so su taimaka su ga suke mu don muna nan tuntuɓa ne a hankali mu fara yi a Kaduna ko kuma fara yi a Abuja sannan mu tafi Ghana mu yi sannan mu tafi Kwata don sannan mu tafi Nijar to kaga ba ƙaramin aiki ba ne muna bi ne a hankali muna samun masu nuna waƙan za su taimaka mana da kuma yan drama za su taimaka su ga mahimmancin da kasar su a cikin al'umma saboda yawanci har yanzu yan siyasa ba su gane sai in ana neman ƙuri'an na kasar shi daga an zo an ta tara ku
ana mai dan Allah
da zarar an ci yawwa da zarar an ci zaɓe kuma shi kenan sai a buge da baku special assistant ba ma special advisor ba assistant ne za a baka
shi ma shawara ce aka ce ya bayar ba wani mukamin sai ya yi kaza
wani mukamin yawa jekara yake ne ba da bai da wani sai a gwamnati
ko ga
da
babu
kuke da eh to dole mu fito yawa mu fito mu na jama'a cewa Qur'an na kasar shi fa ba da kasar shi bane ba su da kasa ba
da kafarta da idanta da kunnanta
yawa da kafarta kowa da san da kuma da idan ta tsaji
haka
to har yanzu ma nan muna kokari ba mu nan muna kokari sai abu dai a hankali kai ka muka sami bukata ba na kai da ban saboda muka ce zamu yi yanzu kowa ya kudin shi har sai sai na ba da dukki da kudi amma kaba da zai zabe to sai mu fito da shi wadabo to kaga SSF da fi ba da kana ba dan sa ne makora mu
to wani ya kira ni a shirin nan daga irin ba wai a cikin shiri ba irin bayan fage yake ce min shin wannan shiri da muke na nakasa ba kasawa ba suna ganin fa cewa yana dan kana kadan ta cewa abinda ba shi ma sai kaga muna ta tattago shi me rayuwarku akan shirin da kasa ba kasa ba
to mu dai alhamdulillahi wallahi mun gode ma Allah mun gode ma BOA saboda shirin da kasa ba ta san ta fito da kasar su a duniya ba wai a nan Najeriya bane a duniya ta shi kuma duk wanda kike tsammanin zai ji wannan shirin wallahi zai ji wannan shirin kuma duk wanda kike tsammanin da zai taimaka da taimakawa har in ji wannan shirin saboda an tabbatar an fito da kasar su abinda aka yi ba ta kenan an taimaka ba ta a injin suka taimaka mata suka to a yanzu to kuma ga wannan na kasar ba kasa ba ta taimaka ba kasar su mu ba wanda uwa da uba da tauci dan jarida kasar nan saboda dan jarida shine uba mu shine uwa mu shine gata mu a duniya saboda dan jarida na fito da mu ake sanin waye da kasar shi kuma wannan wannan rawa da kasar shi ta ka a cikin al'umma in babu ku wallahi ba mu san da mu san kawo ba saboda mun fito da kore video da saurare mu ake gani ake a shi gurguta da amfani makaho da amfani kurbana da amfani a duniya kada da iyaye ba su iya ba mu da amfani a yayin banda da ba yanzu iyaye mu sun fito yau sun san muna da amfani to ya ake aka yi muna amfani radio nan
ko
radio ta ci ta don cin muna da amfani wanda har yau makaho zai kanta labarai mun ba su kanta labarai a duniya akwai ba ta kai aiki a BBC gurguwa ne
haka
to ga irin mu da kun ce baka wallahi ban da mai ce muku sai dai godiya da kuma kai da kake president da kuma shugaban sashen Hausa na biyo ya Allah boss of America Allah ya saka muku alheri Allah ya ga muku bukatun ku da alheri da ba duk abin da kake yi da alheri to sai ka samu irin wanda aka saka wanda kuma da shi na kira ga jama'a kas kuskura dan because idan Allah ya baka da gurguwa ba za ka san akwai matsala ba amma Allah ya baka da gurguwa san dole ka taimaka musu to muna godiya da taimaka da kuke dari dari kuma Allah ya saka muku Allah ya muku bukatun ku da alheri
to madalla Abdullahi Jigunu muna godiya in Allah ya so ya yarda zamu lalibe shi daraktan hukumar ta ilimin bai dayan ta UBEC mu ji shin wani tanidi da wani tanidi ne da yake akwai sannan kuma yanzu wani sabon abu suke son su gabatar a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Levis Gresham da ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
kuma da la'agaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma lokaci ne da zan gabatar muku da sharhin jaridun Ghana
dan fara shirin jaridun ne da jaridar Das Chessman wacce ta kawo labarai mai cewar karfafa kungiyoyin ECOWAS da ta tarayyar Afirka ita ce mafita inji shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo jaridar ta ci gaba da rawaito hurucin na shugaba Akufo Addo inda yake cewar yayin da al'ummar Afirka ta yamma ke gab da kaiwa miliyan 500 kana na Afirka baki daya zai kai biliyan 2 tsakanin shekaru 20 masu zuwa tilas ne kowa ya bayar ci gaban yankin sa da nahiyar baki daya muhimmanci Jaridar Das Chessman ta ce a cewar shugaba Akufo Addo waɗannan adadin na yawan al'umma Afirka ta yamma da Afirka baki daya yana nufin dukkaninmu mu maida hankali akan kyautata cinikayya a yankin Afirka ta yamma da nahiyar baki daya Jaridar ta ce shugaban na Ghana yayi waɗannan hurici ne a lokacin da yake jawabi a wurin wani bukin yayi dalibai 25 na jami'an tsaron ƙasa a birnin Abuja Najeriya sai kuma jaridar Telegraphic wacce ita kuma ta rawaito hurucin tsohon Attorney General kuma Minister Shari'a a Ghana Martin Hamidu inda yake cewa masu rinjayi a majalisar dokoki da kakakin majalisar suke hana shirin shugaban ƙasa na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar samun nasara jaridar Telegraphic ta ce Martin Hamidu ya zargi bangarorin guda biyu ne da ɗaukar dabaru da za su hana shugaban ƙasa Akufo Addo ya aiwatar da alƙawarin da ya yi wa al'umman ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa
Yarija take Martin Hamidi ya ce hurucin kakakin majalisar a kwana-kwanan nan cewar gurfanar da duk wani mai laifi aiki ne na lauyan gwamnati kadai. Wannan kalaman na cikin dabaru na hana shugaban kasa yaki da rashawa kamar yadda ya alƙawaranta wa al'umman Ghana. Yarija take Martin Hamidu yayi tambaya cewa me yasa kakakin majalisar ba jeyi hankalin shugaban kasa akan wannan batu ba, sai ya faɗi wannan magana a bainin jama'a a lokacin da ya amshi bakoncin wata tawaga daga majalisar Burtaniya. Ita kuma jaridar Daliga ta bugo mataki da ma'aikatar binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati ta Auditor General, inda shugaban ma'aikatar Daniel Yahu Dumeloyo yake cewar za a sa wasu mutane 11 su biya kudaden kasa da suka salwanta a hannunsu. Jaridar ta ce daidaikun mutanen da ake sa ran za su biya kudaden za a dora musu ruwa daidai da yanda bankin Ghana take karba har tsawon shekaru da kudaden suka salwanta a hannunsu. Jaridar Daliga ta ce da yake zantawa da manema labarai, Auditor General Mr. Dumeloyo ya ce akwai ƙarin mutane da kuma sa za ta ba su takardun biyan irin waɗannan kuɗaɗen kamar yadda kotun ƙolin ƙasar ta tanadar. Jaridar Daliga ta ce a cikin watan Yuni ne kotun ƙolin ta umurci Auditor General ya fara aikewa da takardun biyan kuɗin ba tare da jinkiri ba ga mutane da suka salwantar da kuɗaɗen da ake zato na ƙasa ne. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga cewar ministan mata da ƙananan yara da kare al'umma Otiko Afisa Jaba ta ce duk iyayen da za a same su sun bada ƴaƴansu ga masu safaran ƙananan yara, to ko shakka babu doka za ta yi aiki a kansu. Jaridar Ghanaian Times ta ci gaba da rawaito kalaman na ministan mata da ƙananan yaran, tana cewar babu wani dalili da zai sa iyaye su bada ƴaƴansu ga masu safaran mutane, don haka duk wanda za a kama ya aikata hakan zai ɗanɗani kudarsa. Jaridar Ghanaian Times ta ce ministan ta yi waɗannan kalaman ne a wurin bikin ranar yaƙi da safaran ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi a lardin Awutu Biriku a jihar tsakiyar Ghana. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris dan Zawar Kabuga a jihar Kano, Najeriya. A yau na so ne a fahimci da wannan dama domin da ce al'ummar kasan mace ne jirmar na cikar kasan mu shekuwa da 7 'yancin kai. Ina addu'a Ubangiji Allah ya taimaki kasan mace ne jirmar da al'ummar ta. Ina kuma kira ga shugabannin kasan mu da cewa su tuna fa da irin nauyin da ke kansu, wanda Allah ya ɗora musu na mulkin al'ummar ƙasarmu. Cewa talaka yana cikin wani hali ya kamata su tausaya wa al'umma. Na gode sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Muhammad Ahmad Idris ɗan Nijar mazaunin Kabuga a jihar Kano a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Yusuf Babanga Jami'ar Tireda Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya. To sakamakon wannan dambarwa da ke faruwa masu rajin kasar Biafra da ake ta cece ku ce a kai, to fi sabilillahi mun san cewa gwamnati tana tsoron ainihin masu rajin kafar Biafran nan, ba don ba ta tsoron su ba, da tuna an ɗau mataki wadda na tabbatar inda wata jiha ce a nan arewa take tana son ta kafa ƙasarta, to da tuna an yi awon gaba da masu son su kafa wannan ƙasar an garkame su ko an harbe su. Amma yau ga su ƴan Biafra suna cin karansu babu baka a ƙasa ta Najeriya, an yi hiru an kyale su. Don haka fi sabilillahi yana da kyau gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka domin a kawo wannan ƙarshen dambarwa ta ƙasar kafa Biafra. Mai magana Yusuf Babanga Jami'ar Tireda Ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Yusuf Taylor. Gaskiya abin da ke haddasa yawan hatsura a Najeriya rashin kyawun hanyoyi ne. A gaskiya hanyoyin Najeriya gaskiya ba su da inganci, zako direbobi kuma suna gudun wuce sa'a. Da fatan za su gyara abubuwan da yake tafiya. Daga Yusuf Taylor mai hula ƙaramar hukumar Bali jihar Taraba.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a taƙaice.
Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan ƙasashen wajen da ake baiwa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da Turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. Shaidun gani da ido da jami'an soja a ƙasar Sudan ta kudu sun ce aƙalla mutane 6 ne suka mutu a sakamakon wani hari da aka kai jiya Laraba a kan jerin gwanon motocin da suke tafiya tsakanin Juba, babban birnin ƙasar, da Nimole a yankin kudancin ƙasar da ke kan iyaka da ƙasar Uganda. Fiye da bas-bas 100 da ke jigilar dubban 'yan yakin sa kan ƙasar Siriya da iyalansu jiya Laraba suka bar kasar Lebanon bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Siriya da kungiyar Hezbollah ta 'yan shiyar kasar Lebanon.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi, sai kuma da asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauki da sauran rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Jumai Ali da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umarni wato Solomon Abu da injiniyanmu ta wannan safiyar wato Zainab Abdulrahman. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya.